Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar ranar Litinin 20 ga watan Maris shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Grace Alheri Abdu. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To baba, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana wani shiri jiya Litinin da aka dade ana jira na shawo kan matsalan miyagun kwayoyi. Shugaban kasar Turkiya ya bayyana niyyarsa ta fadada ayyukan soji a wuraren da ke karkashin ikon Kurdawa a Syria. Kana masu gudanar da bincike na Amurka sun ce bomb din da ya tarwatse ranar Lahadi da yamma a birnin Austin na jihar Texas an tada shi ne da wata waya.
To madalla, kanan labaran kenan. Bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar babban alkalin tarayyar Najeriya ya bayyana matukar damuwarsa da yadda wasu alkalai ke jin kafa wurin gudanar da shari'a a Najeriya.
Dole Chief Jaji ya yi magana, in ma bai yi magana ma za a yi mamaki. Akwai doka da aka sa na gaggauta yanke shari'u, to har yanzu babu tsawatarwa da ake wa alkalai nan, an bar su kara zube.
A jihar Niger kuma an shirya wani taron bita ne wa matasa domin nuna musu hadarin da ke tattare da shiga bangar siyasa yayin da ake shiga kakar siyasar shekarar 2019 a Najeriya.
Gwamnati jihar Niger ba zai yadda ba. Muni ga mun ba mun ga masu jami'an tsaro duk wanda ya taka doka, to security agency ana harare su.
Ali Mustafa Sakwato kuma na tafi da shirin sa dan tsaka bai wuya, amma duk sai bayan gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana wani shiri jiya Litinin da aka dade ana jira na shawo kan matsalan miyagun kwayoyi. A wani jawabi da ya gabatar a Manchester, jihar New Hampshire, Trump ya yi alwashin samar da yanayi da yara za su girma ba tare da fuskantar matsalan miyagun kwayoyi ba. Ya ce za mu haɗa hannu mu shawo kan dogaro ga miyagun kwayoyi a Amurka baki ɗaya. Trump ya ce idan ana so haka ta cimma ruwa, tilas ne a shiga kafar wando ɗaya da dillalan miyagun kwayoyi. Ya ce idan ba mu tsaya da gaske kan masu safarar miyagun kwayoyi ba, aikin banza muke yi. Matakin da za a ɗauka kuma ya haɗa da aiwatar da hukuncin kisa. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya bayyana niyyarsa jiya Litinin ta faɗaɗa ayyukan soji a wuraren da ke ƙarƙashin ikon Kurdawa a Syria bayan kakkaɓe su daga tungarsu da ke Afrin. Erdogan ya ce dakarun ƙasar Turkiya za su tunkari birnin Manbij da kuma An Arab da kuma ake kira Kobani a Syria, a waɗansu garuruwa da ke kan iyakar Turkiya da Syria a gabashin tekun Euphrates. Faɗaɗa wuraren kai sumamen na iya janyo rikici da Amurka, kawar wato ƙungiyar tsaron haɗin gwiwa ta NATO. Yankin kan iyakan na ƙarƙashin ikon dakarun Kurdawa da Amurka ke marawa baya, yayin da ake girka dakarun Amurka a Manbij a yunkurin kakkaɓe miyagun IS. Amurka tana kuma fargaban taɓarɓarewa halin rayuwa a Afrin, inda rahotanni ke nuni da cewa farin kaya ba su iya samun ruwan sha mai tsafta ba. A halin da ake ciki kuma hukumomin Turkiya sun tsare waɗansu mutane hudu da aka samu da sinadarin haɗa makaman nukiliya a cikin motarsu. An gano sinadarin da ake kira Californium lokacin da aka bincika motar a unguwar Foskala da ke Ankara jiya Litinin a wani yaƙi da 'yan fasa ƙwauri. 'Yan sanda sun ce mutanen hudu suna cikin wani gungun masu aikata laifuka da ke niyyar sayar da sinadarin da ba safai ake samunsa ba a kasuwar bayan fage kan kuɗi sama da dala miliyan 70. Duk da ci gaba da kushewa shugaban kwamitin bincike na musamman Robert Mueller da shugaba Donald Trump yake yi, Fada White House ta musanta cewa yana niyya korar shugaban kwamitin da ke binciken ko an aikata laifi a hulɗar kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa na Trump a shekara ta 2016 da Rasha. Mataimakin sakataren watsa labarai a fadar White House Hogan Gidley ya shaida wa manema labarai a cikin jirgin sufurin shugaban ƙasa jiya Litinin cewa babu wata tattaunawa da aka yi ko hira game da cire Mr. Mueller. Kakakin ya bayyana bacin ran shugaban ƙasar da binciken da ake gudanarwa kan ko kwamitin yakin neman zaben Trump ya yi wata hulɗa da bata dace ba da 'yan ƙasar Rasha. Shugaban ƙasar ya hakikanta cewa wannan ce bita da kullin siyasa mafi girma a tarihi, inji Gidley, ya ƙara jaddada abin da shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter da safe. Yadda Trump yake caccakan Mueller a dandalin sada zumunta ya haifar da damuwa cewa mai yiwuwa shugaban ƙasar zai cire shi, abinda kuma zai haifar da rudani ga ƙasar Amurka ta fuskar tsarin mulki, bisa ga cewar 'yan majalisa da masu sharhi kan harkokin shari'a da kuma masanan tarihin shugabancin Amurka. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sa'o'i bayan da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya lashe zaɓe, jami'an fadar White House sun ce nasararsa bata ba da mamaki ba, kuma ba su da niyyar shugaba Donald Trump zai kira Putin ya taya shi murnar lashe zaɓe. Wani kakakin fadar White House Hogan Gidley ya ce Amurka za ta yi aiki tare da Rasha idan akwai damar yin haka. Gidley ya ce za mu ƙarfafa dangantaka da Rasha, za mu kuma ja daga idan Rasha ta yi wa muradunmu barazana, sai dai za mu kuma nemi hanyoyin aiki tare idan za mu sami biyan bukatunmu. Sakamakon zaben da aka fitar jiya Litinin ya nuna Putin ya lashe zaben wa'adin mulki na hudu da kashi 77 cikin 100 na kuri'un. Masu sa ido kan harkokin zaɓe na ƙasa da ƙasa a Moscow da suka haɗa da jakade Jan Peterson na cibiyar harkokin tsaro da haɗin kai sun bayyana cewa babu hamayya ta zahiri a wannan zaɓe. Daga ƙarshe, masu gudanar da bincike na Amurka sun ce bom ɗin da ya tarwatse ranar Lahadi da yamma a birnin Austin na jihar Texas an tada shi ne da wata waya, kuma ya fi sauran uku da suka tashi a baya nagarta. Hukumomi sun ce mutane biyu 'yan shekaru kimanin 20 sun ji rauni a fashewar ta baya-bayan nan da ta auku a jihar da ke kudu maso yammacin Amurka. Babban jami'in 'yan sandan birnin Austin Brian Manley ya ce dukansu sun ji munanan raunuka a hadarin, sai dai suna cikin hayacinsu a asibiti inda ake musu jinya. Jami'an hukumar binciken manyan laifuka na Amurka Christopher Combs ya ce amfani da wayar tada shi da aka yi wani sabon lamari ne.
Alheri Grace Audu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, jinkiri da ake samu wurin tabbatar da shari'a a kotuna a Najeriya na ƙara dagula al'amura a ƙasar, lamarin da ya kai ga babban alƙali na Najeriya ko kuma Chief Justice a Turance Walter Onogen ya ce yanzu dai lada ya isa. Ga rahoton Hassan Maina kaina akan haka.
Da yake bude babban taron alƙali na ƙasa a nan Abuja, babban alƙalin kotun kolin Najeriya mai shari'a Walter Onogen ya nuna damuwarsa kan wagegen gibin da ke akwai tsakanin manya da ƙananan kotuna musamman a matakan jihohi. Al'amarin da ya ce shi ke zama umul haba'isin raunana ƙananan kotunan. Mai shari'a Onogen ya ce in ana son cimma nasara dole a cike gibi musamman a fannin 'yancin cin gashin kai, samar da kayan aiki da ma kuɗaɗe a fannin shari'a na matakan jihohi. Babban alƙalin kotun kolin Najeriya kazalika ya kuma bara kan irin jinkirin da ake samu wajen gaggauta yanke hukunci a shari'u a kotunan ƙasar nan.
The delay in our justice delivery system is of great concern to me.
Jinkirin da ake samu wurin gaggauta zartar da hukunce-hukunce a kotunan ƙasar nan babban abin damuwa ne a gare ni, kamar yadda kuma dole ya zama babban abin damuwa a gare ku. Wannan wani al'amari ne da ba za a amince da shi ba, a don haka akwai buƙatar sake duba tsarin shari'ar mu. Barista Modibo Bakari wani lauya mai zaman kansa ne a nan Abuja.
dole Chief Jaji ya yi magana, in ma bai yi magana ba za a yi mamaki. Akwai doka 2015 wanda ya nuna shari'u da suke gaban alƙalai, musamman kotuna kasar hawa biyu ne, akwai lower bench, kananan kotuna na ƙauyuka da wasu kamar magistrate zuwa ƙasa, da kuma kotuna na daga high court da kuma makamancin high court har zuwa kotun koli na ƙasa. To wannan a kotuna inda sune kotun na first instance, wato high court da kuma federal high court da industrial court da sauransu, akwai doka da aka sa na gaggauta yanke shari'u. To har yanzu babu tsawatarwa da ake wa alƙalai nan, babu wani abu da ake kira monitoring ko surveillance da ake musu. An bar su kara zube, idan ka duba akwai abun damuwa sosai.
Bangaren shari'a dai a Najeriya yayi kaurin suna wajen badaƙalar cin hanci da rashin gaskiya, musamman ta da alƙalan ke jan ƙafa wurin gaggauta yanke hukunci a shari'un da ke gabansu. Domin ko a baya-bayan nan sai da aka kori wasu manyan alƙalan ƙasar daga aiki, yayin da ƙalin wasu kuma ke fuskantar shari'a. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da ƙarin matakai da babban alƙalin kotun ƙasar ke ɗauka don tsarkake wannan sashi. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau talasa ta kowa da taka.
To madalla a gaida Hassan mai na kaina. Hukumomi a jihar Niger, Nigeria da ta yi ƙaurin suna wurin ayyukan 'yan bangar siyasa sun shirya wani gangamin wayar da matasa akan hadarin da ke tattare da shiga ƙungiyoyin bangar siyasar, don haka an yi kira da su guji irin waɗannan ƙungiyoyin. Ga dai Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A yayin da aka shiga hada-hadar siyasar babban zaben shekara ta 2019 a Najeriya, hukumomi da ma masu riƙe da mukamin siyasar a jihar Niger sun dukufa wajen wayar da kan matasa illar shiga bangar siyasa, bisa la'akari da yadda lamarin bangar siyasar ke ƙara ta'azzara a nan jihar Niger. Akan haka ne ma ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar arewacin jihar Niger, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, ya shirya wani taron bita akan mahimmancin sanin al'adun jama'a da kuma ɗorewar zaman lafiya a Kwantagora. Alhaji Abdullahi Baba'ara shi ne ya wakilci sanata a wajen taron bitar. Ya ce a yanzu lokaci ya yi da matasan ya kamata su yi wa kansu karatun ta natsu.
Matasa su ne ainihin injin na motar siyasa. So dole ne ko su falka daga bacci, su hanga, su hango, su kuma san abin da ya dace, da ya kamata, da ya kamance su karan kansu, da ya kamata su yi. Kada su kuskura ko da wasa su bari wani ya amfani da su. Ma'ana a zo a zuga su a ce maybe su je su cimma wannan mutunci ko su yi wannan zanga-zanga ko su yi wannan zon, duk wannan bai kawo cigaba.
Alhaji Tanko Baba Ahmad shine mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin addinai da ya gabatar da jawabi a wajen wannan taro. Ga abin da yake cewa,
wannan taron muhimmancin ta a wannan lokacin, na ɗaya kaga muna raya cikin wani karni da yake matasan mu ba su da aiki sai fitina, gashi ana tunkaran zabubbuka sun yi kusa, to kuma da sau da yawa matasan gane ake amfani da su gurin banna insha Allah.
Alaƙanta al'ada da batun zaman lafiya,
al'ada rayuwa ce ita ce hanya na rayuwar al'umma.
Wasu daga cikin mahalarta taron dai sun bayyana jin daɗin su.
Sunana Abuka Dan Usmanu, anguwar Nasarawa, Kwantagora. Sanin ka ne cewa yanzu matasan mu an shiga rudu. Za ka ga cewa mutum yana ya mai da kanshi dan daban siyasa ko dan iskan siyasa, wanda yake idan ya yi tunani wannan abin da gone shi ko shugaban ƙasa ko sanata ko rai, wataran shi in yin cikin kanshi yana ya zama wannan matsayin.
Sunana Ahmed Rufai Ara.
An muna hisani, kowannen mu an ba shi 50,000. To 50,000 nan duk kowanne ya je dan bude dan kasuwanci koya yake, an ci gaba.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ba za ta zuba idanu ga masu karya doka domin ta da fitina ba, inji mataimakin gwamnan jihar Alhaji Muhammad Ketso.
Domin sufa gobe ma za su zama shugaba, in ai musu ba za su ji daɗi ba. In wani abu ne kake so, akwai hanyoyi wanda za a bi ka samu abin da kake so. Domin gwamnatin jihar Niger ba zai yadda ba, mun ga masu jami'an tsaro, duk wanda ya taka doka, to security agency ana nan ana harare su.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Mm-hmm. to madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 1 ne da minti 15 na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba
tsaka mai wuya
ni ba ni kallon konkoso akan mai fitowa yayin jayayya da Buhari
kallo kake masa
Juma'a muna fatan mun sami kula mai lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya Yau zamu yi magana riwar Kwankwaso ya ja da Buhari a zaben shugaban kasa na tafi amma kafin sannan shin shi Buhari yana cika dukkan alƙawuran da ya dauka a lokacin wancan campaign da yayin ci zabe a shekarar 2015 kuwa
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya yi bakin kokarin sa wajen cika alƙawuran campaign gabanin zaben 2015 A sanarwa daga mai taimakawa shugaban kan labaru Garba Shehu shugaban ya ce gwamnatin sa ta dage kan tsaro raye tattalin arziki da yaki da cin hanci da rashawa dan dawo da Najeriya kan turba anan shugaban ya ce al'ummar yankunan da Boko Haram suka addaba za su fi ba da shaidar sauyi da aka samu sakataren jam'iyyar APC mai mulki mai malabu ne ya kare matsayar shugaban
babu mamaki yadda mutane suka fito saboda mu muka san halin da kasan nan yake ciki lokacin da shugaban kasan Muhammadu Buhari ya hauka daga mulki kasan nan kusanta durkushe babu tsaro ba zaman lafiya kowa yana cikin fargaba babu ma mai nutsuwa balle mai san cewa ga inda yake Allah cikin ikon sa dawowan sa kan kare ga mulki wa'annan abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukin su so dukkan al'amura din na rayuwa a bayan zaman lafiya yake
to ga da Nasiru Alhikaya Watakila idan ka cire sunan shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ba wani suna yanzu a cikin jami'ar APC da aka fa ambato dangane da maganar zaben shugaban kasan shekarar 2019 kamar sunan tsohon gwamnatin jihar Kano injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso musamman tun bayan da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da fice APC ya koma a tsohon jami'ar shi ta PDP Shi yasa shirin mu ne da ke kawo muhawara Isa Tafitan Mafinda da Buba Galadima zai soma da magana shi Kwankwaso din da kuma yiwuwar tsayawarsa takara a zaben baɗi ko a lemar APC ko a wata jam'iyyar ta daban.
Abin da yake magana akan abokin mu Kwankwaso. Ni ina saye da jar hula yanzu ka ga.
Za ka da fasu da farin riga.
Da farin riga kuma Kwankwasiya take. To ni ko yadda nake kallon Kwankwaso daban da yadda yake kallon
sa. Me bambancin?
Bambancin shine ni naga Kwankwaso a jarumin da ya bulla daga arewa wanda zai iya fidda kise daga wuta ya fitar mana da matasa masu iya runguban zaki a sami yadda za a yi noma mai kyau yadda za a yi
saboda haka Kwankwaso sai wanda sha'awa tana shi ma dai bai fito ya fada ba in ya fito za ku rufa masa ba kenan
ina zuwa ina gaya maka ni ba ni kallon Kwankwaso akan mai fitowa yayin jayayya da Buhari
ina kallo kake masa
ina kallon Kwankwaso akan wanda ya fara taka kasa ya je ile ife da aka yi kisan yan arewa wannan ya cancanci yabo da aka yi kashe-kashe a Manbila Kwankwaso shine na farko da ya bulla da kansa a Bamga a cikin lokacin da ake azumi ya kai musu goron taimako wannan ya nuna a arewa babu da wani jarumi wanda ya fi Kwankwaso
yanzu na tambaya Alhaji Buba na yanzu game da fitar mutane irin su Atiku kai me ra'ayinka game da fitar mutane irin su Atiku daga jam'iyyar nan
abin bakin ciki ne don duk inda mutum kaman Atiku ya ce ya bari to za a barna dewa kafin a mai da wani kamansa amma ni har yanzu ban tabbatar da Atiku ya fita ba
Atiku ya fita kam
a'a ai Atiku wana ne kuma ni na san temperature na jikin Atiku
amma ya fito ya ce ya fita ya fada ne da
ko ya fada ni na ce maka ban yadda ba ka san dalili na
ana kokarin shi
yau idan da in akwai dalilin da yasa aka sami tawaga babba ta je ta sami mai girma wazirin Adamawa aka sunkuya masa aka ce Lamido min tubi min doktor ma wadu munya suna roƙon ka kai hakuri kai yafi APC mun san rashin kunya da aka maka ta wasu hanyoyi daban-daban mun san kuma
amma ka san zargin da ke shirin mu ɗaya daga cikin zargukan da Atiku shine cewa kamar yadda wanda Alhaji Buba yake faɗa ne sun zo sun taka muhimmiyar rawa amma ba a neman shawara su ba a kawo da su ba
duk wannan ba
kana cewa za a zauna a gyara an shekara wajen uku yanzu ana mun
duk wannan abin ba abin da sabon abu ne a Atiku Atiku yana nan da raifa wata gwamnati ta kashe yar Adua wanda yake banda Abubakar babansa
amma ba shi da cewa ta gwamnati ta kashe yar Adua
a'a tace maka ko menene banda Abubakar babansa da uwarsa da ta haife shi ba dan adam a duniyar nan da ya wuce yar Adua wajensa amma yayi kuka ya kuma yafe to a ciku in an zo an roke shi yafe a zai
ni ya ne dawowa kana magana kamar kai kana jin duk mutanen da aka yi laifin nan kawai abin da suke bukata a jiya kuma ku samu su
wallahi ba hakuri su wallahi bai wuce haka ba bai wuce haka
me abin da nake so in ce
shi
akwai mutane da yawa wanda suke zauna a APC wanda suna jiran tsammani
ne cewa za a zo a ba su hakuri
za a zo a'a za su zo su samu wani abu
kamar mukami
kuma akwai mutane da yawa da suke ciki yanzu ba za su iya cewa komai ba domin dan abin da suke guguya ran da fa gangar ta yi zaki hadiri ya dauki harama za a ga abin da bai taba aukuwa ba a siyasar Najeriya kamar yadda ni na sani domin muna mu'amala da mutane da yawa mutane da suke zuwa suna ma fada a gidajen radio da television suna ma yabo in sun fito sai su ka mana cappa cewa dan Allah ku yi hakuri kawai fa muna yi ne saboda abincin mu kuma ai a bayyane ministan wannan gwamnati ma ta yi irin wannan magana kuma maganan nan da ta yi da mutanen da suke jikin gwamnati suna da basira ya kamata ta su dauke ta mutumiyar su domin ta gaya musu abin da ba su sani ba akasarin wanda suke gwamnati kawai rikiya suke yi to a gaya wa gwamnatin nan gaskiya ta yi gyara abubuwa ba sa tafiya daidai yanzu shugaban kasa ya ce zai buda majalisar zartarwarsa zai nada sabbin ministoci yau kwana nawa wata nawa yau wata nawa abinda ake so babba karri yayi magana sai ya shirya sai ya yi tunani abin nan da yake so ya faɗa shin ya shirye yadda zai ilwatar da shi a cikin lokaci kaɗan aini na zaci daga lokacin da ya magana nan kafin washe gari za ga sunayen ministoci ni ana wazato
Alhaji Buba Buhari da ya tsaya zaɓe a shekarar 2015 me bambancin sa da wanda zai tsaya 2019 a wancan lokaci an ce mutane yawa ma sun ci zaɓe a sanadin Buhari ya ko guguwar Buhari
to ina so in baiwa duk mai rike da mukamin shawara kada kowa ya dogara da Buhari kowa ya ta kansa halin kowa ya fidda shi in ka dogara da Buhari shi ma Buhari a wannan karan ta kansa zai yi ina tabbatar maka wannan ta kansa zai yi in ku ka tsaya cewa ka dogara da shi to abubuwa da suka auku a Kano ake ta kokarin a gyara wanda mutane al'umma ba su sani ba zai fa fito fili
kamar me
kai dai in da Buhari zai je Kano daga Kaduna in aka gaya mana cewa zai zo karfe 8 zai bar gidansa karfe 8 ba za mu rubuta wa sarki wasika cewa Buhari zai iso fada da karfe 2 tun 8 fa awa 6 kuma sai sarki yayi sa'a zamu iso fada karfe 2 shin ka tambaye kanka minti nawa Buhari yayi daga airport wanda yake daukan mu awa 4 awa 5 da
zuwa fada
kuma a da ba mu da kodare kawai fadan ma da tsaya da baki muke yi wane gaya wane za a cika Kano za ta ya mutse ta ai gumurzu mota tsaya mota sama dauka ake sama yaya za a yi an sayo mutane an ɗebo daga Jigawa an ɗebo daga Katsina an ɗebo daga ina a minti 25 kacal ya dauki Buhari daga airport zuwa fadan Kano
jihohi nawa kake ji APC za ta samu matsala a cikin tsatsabe na gaba
wallahi sai abin da Allah ya yi nin an ce ma sun rasa gabaki dai bazan iya musu ba saboda basu dauko hanyar da za su taimaka wa al'umma ba yanzu kaga abin da yake aukuwa daga Abuja zuwa Kaduna zuwa Kano akan hanya duk wanda zai tafi in yaje Kano daga Abuja sai yaje gun makanike ya isa lafiya kenan duk wanda zai tafi sai yayi taradadi yayi ta kursiyu yayi ta la haula wala quwata Allah ya kai shi lafiya motarsa ta lalace amma an je an dauki hanya daga Lagos zuwa Ibadan ana tona rami fiye da tsawon kan nan Aliyu ai chuko da abin da ake kira sand cement stabilization biliyan 120 akai voting a budget ayi amma daga nan wanda in gaba ɗaya za a yi ru abin nan cire hanyar gabaki ɗaya ai sabuwa ba za ta fi biliyan 30 ba mu ko mu muka zabi gwamnatin nan
ya yi mun wani tasiri yake ji ba zai ya zabe na gaba zai yi taimako wani ya ci zabe kamar yadda a shekarar da ta gaba a shekarar 2015
barin da gaske
kana jin tasirin sun nan canza har yanzu yana nan abinda Alhaji Gobe yake faɗa ba haka din bane kenan
a tsaya a gani don siyasa hikima ne kuma hikiman nan bai bata ba
yarima magana da Alhaji Gobe yake na ga shugabanni gaskiya muna wannan shiri ne na san Buhari na jaridu sosai kuma in ma bai jiwo suna ji suna ga masa wani irin kalubale yake fuskanta a zabe na gaba da shi da duk gononi da yan majalisar APC da za su tsaya zabe
Madalla to bari mu diga yana nan sai makon gobe Allah ya kai mu da mu ci gaba a madadin su bakin namu da kuma wanda suka taimaka aka kawo shirin musamman Nasiru Adamu Kaya da Benjamin Gawan Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun ba ku lafiya
to madalla a gaida Ali Mustafa da bakin sa yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karin a takaici
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana wani shiri jiya Litinin da aka dade ana jira na shawo kan matsalar miyagun kwayoyi. A wani jawabi da ya gabata a Manchester, jihar New Hampshire, Trump ya yi alwashin samar da yanayi da yara za su girma ba tare da fuskantar matsalar miyagun kwayoyi ba. Ya ce za mu haɗa hannu mu shawo kan dogaro ga miyagun kwayoyi a Amurka baki ɗaya. Trump ya ce idan ana so haƙa ta cimma ruwa tilas ne a shiga kafar wando ɗaya da dalalan miyagun kwayoyin. Duk da ci gaba da kushewa shugaban kwamitin bincike na musamman Robert Mueller da shugaba Donald Trump yake yi. Fadar White House ta musanta cewa yana niyyar kore shugaban kwamitin da ke bincike kan ko an aikata laifi a hulɗar kwamitin yaƙin neman zaben shugaban ƙasa na Trump a shekara ta 2016 da Rasha. Mataimakin sakataren watsa labarai na fadar White House Hogan Gidley ya shaida wa manema labarai a cikin jirgin sufurin shugaban ƙasa jiya Litinin cewa babu wata tattaunawa da aka yi ko hira game da cire Mr. Mueller. Yan sa'o'i bayan da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya lashe zaɓe jami'an fadar White House sun ce nasararsa bata bada mamaki ba kuma ba su da niyya shugaba Trump zai kira Putin ya taya shi murnar lashe zaɓe. Wani kakakin fadar White House Hogan Gidley ya ce Amurka za ta yi aiki tare da Rasha idan akwai damar yin haka. Ya ce za mu ƙarfafa dangantaka da Rasha za mu kuma ja daga idan Rasha ta yi wa muradunmu barazana sai dai za mu kuma nemi hanyoyin yin aiki tare idan za mu sami biyan buƙatunmu.
To da wadannan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za a je mu dauki da sauran shirye-shirye ba amma kafin mu yi sallama da ku muna mika gaisuwar fatar alheri da taya murna ga Mrs. Das da babban danta Sami a Jos domin karuwar da namiji da suka samu a jiya da safe Allah ya raya magaji. Muna kuma mika ta'aziyya ga iyalan gidan Alhaji Buhari MK a Kwantagora na rasuwar shi Alhaji Buhari Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya ƙara haƙuri. Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu a madadin duk waɗanda kuka ji buryoyinsu akan wannan shiri, musamman ma Grace Alheri Abdu da kuma wanda ya shirya ba da umurni Malam Sidi da injiniyan mu na wannan safiyar Mr. John Baba Yakubu Makiriki Sallaba. Sai da hantsi.